gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'az
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 28 ga watan Agusta na 2019 zamu kammala maudu'in mu da muka faro wancan satin, wanda muka dauka akan ministoci da shugaba Muhammadu Buhari yayi. Ga wani dan gutsire daga cikin zauren muhawarar namu na yau.
Bodan nan fa cewa akai saboda shigo da makamai aka rufe ta. Ko ba ga gaba da ba? Don girman Allah a gaya mun makaman da ke hannun mutane yanzu. Daidai suke da makaman da suke hannun su a da? Kai na aka shigo da su ko ana ruwan makami ne?
Lalle kamar Aisha yanda harhare da garkuwa da mutane yayi wa dole ya tambaya ko ana ruwan makami. Muna tafi da ƙarin bayani. A satin da ya gabata ne muka fara tattaunawa akan wannan maudu'in. Yau za mu je ta bakin gwamnati da kuma ƙarshen tattaunawar zauren muhawarar mu da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikira ya jagoranta. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin ku a Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota na Facebook a satin da ya gabata, inda muka ce shin nada ministoci da shugaba Muhammadu Buhari yayi zai wani tasiri akan harkar tattalin arzikin kasar? Ga kuma yadda kuka ansa mana.
Thomas Sauraro, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Rilwanu Ibrahim London Guba, inda ya ce kiran mu anan ita ce su yi aiki tukuru domin su zama abin koyi ga na baya masu tasowa. Domin ni kam ban ga wani abin a zo a gani ba da ministocin baya suka yi.
Sai kuma ansar Abubakar Kawu Girgir, shi kuma ya ce su kamanta gaskiya da kuma adalci tare da yin aiki kafada da kafada wajen kawo ci gaba da bunƙasar tattalin arziki a ƙasarmu, wanda zai kai ƙasar ga tudun mun tsira.
To shi kuma Abubakar Muhammad Idris cewa yayi, muna musu fatan alkhairi, Allah kuma ya sa su zage su yi wa Najeriya aikin ci gaba da ba a taba yi wa 'yan Najeriya irin sa ba tunda aka kafa ƙasar. To Allah ya sa mu ga haka.
Amin ya rabbi. So kanin kuma Abdullahi Malam Jone ya ansa cewa su cika alƙawarin su kuma su dawo da zaman lafiya tenuwa ta biyu dan an kasa ta farko a samar da tsaro.
Amma baki lura cewa an dada ministoci da yawa daga cikin waɗanda suka yi aiki a wa'adin farko ba?
Ai shi ne ma babban abin da yake duk yawancin ministocin da suka dawo duk na baya ne.
Shi ne abin mamaki.
Eh, ku ne kawai aka ɗora sababbi.
To an dai canja na tsaro.
To Allah ya sa su yi aiki kuma Allah ya sa su gyara. Idan ba su yi aiki a wancan karin ba, wannan karin su yi azama su gyara su ɗora akan wanda ba su yi ba.
Allah ya sa.
Amin.
Shi kuma Jamilu S. Dangoshi, Allah sa na faɗi sunanka daidai, ya ce salam yau da gobe. Ni fata na shi ne su mai da hankalinsu a kan martabar ƙasarmu Najeriya don mu 'yancinta, domin 'yancinta, cigaban ƙasa, tsaro, shige da fice, kiwon lafiya, ilimi mai inganci, wutan lantarki, kafafan hanyoyin sadarwa ingantacce, noma da kiwo da dai sauransu.
Sai kuma Ilyas Ibrahim Joni, shi kuma anan ya ce fatan shi ne su taimaka wa al'ummar ƙasarmu gun aiki tukuru akan fannoninsu, kana su fidda ubangidansu kunya domin ba a taɓa shugaban da aka sa wa ran kyautatawa kyautatawa kamar shi ba. Gashi ya gama wa'adin farko ba wani cigaban a zo a gani, kuma wannan ita ce dama ta ƙarshe.
To Aisha, kin karanto mana amsar mu ta ƙarshe a yau. Mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma zamu koma zauren muhawarar mu, inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikira ya gayyato mana baki a Kaduna domin jin ƙarshen tattaunawar da aka faro a satin da ya gabata.
Za tsarin ku za kamar inda ku tinkari noma, kun tinkari maganar masana'antu don ganin al'ummar ƙasa sun samu aiki
sosai kuwa sosai. In dai kana bibiya kamar yadda ya faɗa, duk mai bibiya ya san alƙawuran da ke tsakanin gwamnatin tarayya da irin su ƙasashen China wanda za su zo akan maganar textile nan na Kaduna. Na san akwai wannan shirin textile, ko na san cewa an ciya dauki da mutane ne ma'aikata sun kai sun fi 20,000 ne ko nawa, to na san cewa ana kan wannan aikin kuma za a dawo da shi.
To a ƙarshe bari mu zagayo a dauta menene alakar tattalin arziki da ko kuma na kasashe da ake samu da su jami'an gwamnati, tunda ana magana cewa su kansu mutanen wato akwai ragwanci, an fitar da noma, an fitar da tsari, an samu makartaki, to me kake jira in ba gwamnatin ta maka noman ba?
Wato ka san ita tatsuniya tana da dadi, abin da yasa na kira abin tatsuniya. Idan har zan zo a matsayina na gwamnati kafaffiya zababbiya in shekara hudu, cir babu abin da zan iya nuna maka wanda ni ne nazo da shi don gyaran da nace nazo, babu shi. Ni ne nazo da shi don ciyar da kasar gaba, babu shi. Ni ne nazo da shi don tare abin da ake cewa wato cin hanci da rashawa, babu shi. Waɗannan maganganu ne a baka a takarda a rubuce a kafafen yaɗa labarai, amma a aikace babu. Ita gwamnatin nan abun da ta iya ta saba shine blaming, ta dai zargi wata gwamnatin. Ba to na taba cewa idan dai Buhari zai zargi gwamnatin 2015 da ta wuce, to yanzu kuma sai zargi gwamnatin 2015 zuwa 2019, domin ita ma ta kasa bata yi komai ba. Kuma alƙawari, duk wanda zai dauki alƙawari daya, biyu, uku, duka ukun ya kasa yin ko kwaya daya, in ya sake dauka alƙawari 100 zan dauke shi, ba zai iya yi ba.
Amma za a iya cewa ba kuma su adalci ba, saboda ba a samu gwamnatin tun bayan Babangida, babu wanda ya kalli wannan hanya ta taso tun daga Abuja zuwa Kano. Yau ga tanan kusan babu inda ba a busa ba ana aiki, wanda wannan ya samar da ayyukan yi saboda adadin mutanen da ke aiki akan wannan hanya. Ya za ka ce ba ta komai ba.
Allah sarki. To wannan hanyar da kake magana ce ta yaudara kawai, domin menene akwai irin waɗannan hanyoyin a inda babu su kwata-kwata a cikin budget. Ina so ka gaya min budget guda hudu da suka wuce, ina aka ba gaba ɗayan arewa jihohi 19 kashi 30% a cikin budget, domin gwamnati ba ta aiki sai da budget. Wannan maganar hanyar in baba na ba ma ban san inda aka sata a cikin budget ba, sai dai kawai an yi domin tunda muna ta nuni cewa mu dai arewa mu ne mafi rinjaye, mu muka fi bada ƙura, mu muke da yawan jama'a, mu muke ne mabukata, mu muke da yawan fadin kasa, ba a yi mana aiki kwatar abin da aka yi ma kudu ba, shine aka zo ake tsira wannan. Ina wanda ya kirkiri hanyar?
Amma an dai an yi aiki a kudu ko an yi arewa, ai za a taimaka tattalin arziki?
To tattalin arziki alhaji an rike kudi, an hana kudi zagayawa,
kyauta ake aikin hanya,
kura ma yan kasuwa,
kyauta ake aikin hanya.
A gaya min da wadawa aka ba aikin hanyar. Ina ce kamfanin ma na kasar waje ne, ba mu da kamfanin Najeriya wanda yake aikin hanya. Idan ana so a taimaki yan Najeriyan,
wannan kasuwa aka takurawa
a kwarai da gaske aladin Allah. Bodan nan fa cewa akai saboda shigo da makamai aka rufe ta, ko ba ka ga faɗa ba? Don girman Allah a gaya min makaman da ke hannun mutane yanzu daidai suke da makaman da suke hannun su a da? Ta ina aka shigo da su, ko ana ruwan makami ne? Saboda ka an kuntata ma yan Najeriya ta hanyar kai kasuwanci a Najeriya ba batun noman ba tukuna. Noma dama an faɗa da baki ne, aka tura manoman gona, aka kwanto musu bandits da hashmen da masu kidnapping, ai abin da aka yi kenan. To amma batun wannan harkokin aikin gwamnati, wai a ce gwamnati ba za ta iya kaza ba, wannan fira ce. Domin na tabbatar akwai lokacin da ne magana gwamnatin mu ke magana take gwamnatin ta PDP, Umar Musa ya creating hanyar ruwa don a rage ma
yan kasuwan mu matsalolin shigo da kaya cikin arewa a dauko ruwa daga Baro a kawo shi daga Lagos a kawo shi Niger shugaban kasa wancan lokacin ya dau takarda da biro ba executive council meeting babu mika majalisa yayin da batun kudin ya koma da shi yankin sa me yasa Buhari da yazo inda gaske ne ana so a tallafi yan kasuwan ko tattalin arzikin kasan ya dauka ko kuncin ya ragu shi ma ya dau takarda da biro mana ya ware wasu kudi ya ce ya bada target lokaci kaza yake so a gama aikin
shi kishin kasa yake ba na bangare ba ko
auto kishin kasa yake ba na bangare ba me wato shi duk so kai son kai yafi me yasa be ya maraba abun daidai mana
bari sai rubu me kuke hanguwa a matsayin mafita akan irin wannan hali ne
da farko dai masu mulki ko su yarda ko su ki yarda ko su gane ko su ki ganewa Najeriya tana cikin matsala kuma su suka gina ta a cikin karairayin da masu mulki suke yi shine sai su ce ba da gwamnati kawai ake dogaro ba ana dogaro ne da kai har ma ake rudin matasa ku gama karatu amma in kana da degree kaje ka fara tura wulbaro kaje ka fara faskare in kana da PhD kaje kamfanin Dangote ya baka tukin trailer irin karerayin da masu mulki suke yi kenan da tunanin cewar za su cimma abin da suke so amma yau in ka lura a Najeriya ai kaga akwai kidnapping ko akwai abin da ake kira banditry ko akwai abin da ake kira amrobari akwai salo daban-daban na barna da matasa suke yi to wannan yana kadan ne daga abin da muke gani yau a Najeriya in masu mulki ba su dau matakai na gaskiya suka gyara waɗannan abubuwan ba kamar musamman arewa in baka manta ba Malam Adamu a gaban Senate yake cewa a arewacin Najeriya matasa yara waɗanda 'yan shekara 5 ne zuwa 12 waɗanda ya kamata suna ajujuwa a primary school suna gararan ba a titunan arewa yace yawansu miliyan 16 har yace abinda gwamnatin su ta yi kokarin yi shine ta rage daga cikin miliyan 6 ta rage miliyan 2 a cikin miliyan 16 ta rage miliyan 2 da wani digo ko guda 4 kaga 2.4 million yanzu abin yaran da ke gararan ba a titunan arewa kuma yan arewa kasafin su ya kai 13.6 million to sai kai tunani da kanka ko kai talaka ne ko kai mai mulki ne ko kai sarki ne ko ma kai wane ne ba kuma dan arewa ba har ma yan kudun ai yanzu akwai matsalolin a kudu cewar waɗannan yara da suke gararan ba a titina kuma an ki a kula da su kuma waɗanda suka ƙare karatu an bar su yanzu sun shiga kidnapping sun shiga banditry sun shiga arm robbery to nan da shekara 15 kudaden da suka sace ana iya barin su su cinye kudin in dai har za su rika ƙarerayi cewar gwamnati ba a bar dogaro bace me yasa suke biyan ƴaƴansu salary tun yaran na primary school ni ina da math now a University of Jos muna makaranta yana karban salary tun ma kuma tun lokacin ake ce mana akwai ƴan bago akan aiki me yasa haka to wallahi shugabannin Najeriya na ƙara jaddadawa in ba su gyara ba to wannan ƙasa da kaga muke ciki za ta zo ta shiga wata matsala wanda sai dai mu nemi dauki daga kasashen duniya
Alhaji Sono menene ne kace ganin mafita a takaice a ƙarshe
kullun shine mafita dai shine kowa babu shakka ya kama sana'a ni kullun ina ba da misali da kaina tsakanina da Allah da Allah ba sai da ake rubuta application zuwa neman aikin wani abu tun ina karami na fara trader bayan na gama trader na iya aikin gona na fara kiwo na fara dinki na fara sabulu na fara man shafa na fara omo so idan matasa za su tsaya su rike sana'o'in su duk abin da yazo same ka a gaba sai ka ci gaba da shi amma babu shakka da shan duk wani fitina da ke faruwa a yanzu gwamnatocin baya suka shuka suka bace ruwa mu muka zo muna tafama yanda zamu yi girbi
a ƙarshe me mafita dan auta
to mafita dai dole mu ga yamma gwamnati duk harkan movement na duk duniya na al'umma in an ce akwai gwamnati ita ce take da haƙi da alaka da abun da ya kamata tayi abun da ya kamata akan al'ummata ba wai mutane kullun suka tashi su blaming din su an yi barna jiya ko an yi barna baya ba ai maganar kasuwanci ma da abokin magana ta yake yi yau a jihar Kaduna an wayi gari duk dan kasuwan da yake wajen Central Market baya kwana cikin da fargaba yake to don me mutum yana sana'a ma yake hana shi sana'ar tukuna sannan kuma a ce ka je kai sana'a bayan gwamnatin take kirkirar maka kama daina sana'a kwace sana'a a hana ka a raba ka da jarin naka
ina za
ka mu fitar shine ya zama wajibi gwamnati ta tabbatar da cewa idan ita ba za ta iya ba to ta farfado da masana'antu koda na gwamnati da akwai masana'antun gwamnati to idan ma ba masana'antun yan kasuwar ba ta farfado da masana'antun gwamnati domin mutane su samu abin yi dole mu fadi wannan noma ko tun kafin a haifi ayyuka ake noma ko ba za a daina noma a Najeriya ba
barista da me za ka rufe mana ni dai da farko shugabannin mu su san ba ma dogaro da su da Allah muke dogaro kuma Allah shine komai namu na biyu suyi wa Allah suyi wa annabi duk kudin da suka rubuta a kasafi suka karanta a radio suka sa aka buga a jarida don Allah suyi wa Allah suyi wa annabi su aikata abubuwan nan da suka fada kuma suka rubuta a rage wannan satan da kwashe kudin al'umma aje ana gidan gidaje a su Dubai a gina shaguna a Dubai a gina asibitoci a Germany a gina gidaje a Ingila wai yanzu ma ɗan Najeriya shugabannin mu suna gini a wani wurare ko America za ku sani wai a Balkans ƙarshen duniya wai can ma suke gini to suyi wa Allah suyi wa annabi a ƙarshe in za su dibi aiki su dibi yara waɗanda suka dace a dibe su ba a ware ƴaƴan wasu a dauki ƴaƴan wasu ba don tsarin tafiyar da mulki a Najeriya tsari ne na kamar zuriya da iyalansu su ne kawai suke mulki a Najeriya in suka tsaye da gaskiya suka daina waɗannan abubuwan aka bar kuɗi yayi aiki akan abubuwan da aka kasafta shi to ina tabbatar maka ƴan Najeriya za su samu walwalar da ake nufi idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka zaka gani ba san wala kiri ba za ya kyale zalunci ba balle balle mana ta dauki kama kariya kariya ne magana gobe ba mu ne ba mutum ma magunci bai yi kama da jagora ba
Amina kin san daga su masu tattaunawar da shi mai waka
duka
gabaki ɗaya sun hada komai sun yi maganar sa don maganganu wayannan kalamin wakan nan gaskiya suke
hakika
gaskiya ne domin duk abin da kai zaka tada shi a gaba
kuma in kai ma baka girbi in kai baka girbi ba ƴaƴanka sai
sosai kuwa
inda kin ga sai magana akan gyara ni abin da ke ban mamaki ko sai in ga kaman da kowanne gwamnati abin da tabarbarewa yake
to ai abin ba gwamnatin bane mutanen ne in ba mun gyara kanmu ba ba yadda za a yi gwamnatin ta gyaru Shema sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu je ga hirar da abokin aikin mu Sarfilu Hashim Gumel yayi da wani mataimakin shugaban kasa Najeriya na musamman akan harkar talabijin Muhammad Nazir Bashir
za a sami nasarori da yawan gaske ko kuma in ce za a samu canje-canje da yawan gaske bisa dukkanin harsashe domin abu biyu da aka yi na farko shine an samu cikakken fahimta da kuma yarda ta shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da wayannan ministoci ya maida su da kuma sabi da ya kawo domin kashin ma a ba su wajajen wuraren da za su yi aiki kaga an yi wani abu wanda yake ba a yi ba a farko shi ne dukkaninsu sai aka ce su kawo shaidan karatunsu na yanzu domin a maida kowa inda zai iya yin aiki zan yi maka misali guda ɗaya karamin minista na ma'aikatu da kuma wutar lantarki da gine-gine yanzu sai aka maida shi inda ya kware aka ne da shi wajen fannin har noma wanda wancan karan can aka kai shi.
To Muhammad, me yasa tun wancan karin aka kai shi inda ba a kai shi inda ya fi kwarewa ba, aka kai shi wata ma'aikata ta daban?
To ka san in an ce da kai ne shugaban kasa, to ba kai kadai zaka gudanar da harkan mulki ba, dole sai ka samu waɗanda za su taimaka maka. To a irin wannan akan iya samun kuskure wanda ajizanci yake kawo sa. Amma a yanzu saboda koke-koken da mutane suka yi a baya cewa gwamnatin kaza da kaza da kaza, wanda shi shugaban kasa Muhammadu Buhari shi da kanshi a wani interview da muka yi da shi da ni da Sha'aban Ibrahim Sharaɗa cewa yayi ana kiransa Baba Goslow. To amma insha Allah nan gaba kaɗan za a ga ayyukansa, ko kuma mutane suna cewa an daɗe ana gafara sa ba ta ƙaho ba, ya ce to ba ƙahon za a gani ba, har shanun ma za a gani.
To wannan karin wani tsari aka bi kamar yadda kai bayani, da amma wani tsari aka bi da ya bambanta da wanda aka yi a karin farko a wa'adinsa na farko?
To alhamdulillah akwai abu da aka shigo da su. Na farko shi ne wa'inda suke ganin yin hakan ba daidai ba ne, to sai shugaban kasa ya bayyana a bayyane cewa duk wanda zai zo da wani abu guri shi a yi wata magana yana da buƙatan ya sami chief of staff su yi magana kafin ma a zo da abu guri shi, saboda menene wannan tsari ne na gwamnati, haka ake tafiyar da al'amari. To amma sai ya zama to kamar shi chief of staff ɗin mutane ba sa ba shi haƙƙinsa yadda ya kamata.
To kan na katse ka, amma maganar shugaban ma'aikata da Buhari ya ce a tuntuɓe shi in ana da dukkan ministoci su bi ta gurin shi idan akwai wani abu, to baka ganin cewa shi ma mutum ne dan adam, zai iya zamtuwa a cikin wannan ministoci akwai wanda yake da wata shawara kuma ya biyo da ita, amma shi shugaban ma'aikata bai dauke ta da muhimmanci ba, so bai karasa da ita zuwa ofishin shugaban kasa, baka ga haka zai kawo wata matsala?
To wannan wani abu ne daban, saboda kai da kanka ka ce adivanci. To amma tsari na gwamnati, musamman a ce maka gwamnatin tarayya ko kuma ce da kai fadar shugaban kasa, su wani ministocin da mu irinmu shi shugaban kasa ne ya ga cancantar mu ya yadda ya ba mu waɗannan mukaman. To amma sai aka ce shi wannan shi ne shugaban ma'aikata gabaki ɗaya. To ina kaga ya abin da ya kamata shi ne tun da mun yadda mun karɓi mukaman, to me yasa ba za mu yadda da abin da aka dora mana ba? In aka ce mana shi Malam Abba Kyari shugaban ma'aikata, aka ce to mu riƙa yin abin da ya dace da shi, sai zaman to wasu suna yi wasu ba sa yi. Wannan shi ne dalilin da shi shugaban kasa ya furta kowa ya ce.
To Malam Muhammad, kamar
idan aka yi wannan tafiya a haka, duk abin da za a yi za a samu shawarwari kafin a kai ga shugaban kasa.
Wani tunani Buhari ya mai da wasu daga cikin ministocinsa gaddin cewa mutane suna kalubalen cewa ya kamata a ce an sauya su, saboda wasu ba a yaba wa ayyukan da suka yi ba, kuma an ɗauke su yanzu an mayar da su, bisa kamar yadda kace Buhari ya yarda da su, shi yasa ya dawo da su kan aiki.
To wannan wani abu ne wanda kafin Bahaushe ya ce me daki ce san yadda yake maka yoyo, amma bisa dukkanin misali ko kuma bisa kanin harsashe da mutane suke yi, ko kuma in ce mutane suke ganin ko kuskure ne ko ba daidai ba ne, ko kuma akwai wani abu wanda aka boye ba a fito da shi fili ba. To amma shi al'amarin mulki yana ɗauke da abubuwa masu nauyi. Na farko dai shi ne mulkin nan za ka yi abin da mutane suke so ne, kuma za ka kawar musu da abin da ba sa so. To yanzu kamar zan maka misali da ministan tsaro, tunda shi ma yana cikin waɗanda ba su dawo ba. Kaga ba za ka ce bai yi aiki ko bai yi ƙoƙari ba, domin a cikin wannan tenuwan ne ya yi ministan tsaro, kuma a cikin wannan lokacin ne aka samu sauƙin maganan Boko Haram fiye da inda ake zato. To ana cikin haka sai kuma aka kullo da wasu abubuwan daban. To ka ba za ku mutane ba za mu ce dan da yi wannan ba yi aiki ba shi yasa ba a daure shi ba a'a ba haka bane ai wani abu ya cikira to wannan wani abu ne kuma wanda kamar da na faɗa maka mai daki shi sai dai ke mishi yoyo to wannan haka al'amari to amma abu ne na fahimta da kuma amincewa da yarda daga shi shugaban kasa dan bai dawo da shi ba wannan ba wani abu bane wanda za a ce a shi bai aiki bane ko kuma dama can abubuwan kawai yi ake to ba haka bane
to idan muka dawo ga maganar ministoci ne yanzu da aka nada wani mataki shugaban kasa ya dauka domin tabbatar da cewa ya saka ido a kansu suna gudanar da ayyukan da ya zabe su su yi daura su akan wannan kujera
to alhamdulillah yanzu abubuwan da aka dauka suna da yawa na aga irin ayyukan da za su da kuma abubuwan da jama'a suke so wanne ne su ministocin suke yi to amma fukar mutane mu manta cewa ministocin nan sun suna aiki ne a kasa gabaki daya amma akwai gwamnoni wanda sun kuma jihohinsu suke wa aiki to ya danganta daga yadda jihohi za su rubuto bukatunsu zuwa fadar shugaban kasa wanda yake haƙƙin ministoci ne to su gwamnonin nan su ya kamata su taimaka wa shugaban kasa wajen sa ido domin su ga ayyukan da mutane da jama'ar su suke so wanda ya shafi gwamnatin tarayya an yi ko ba a yi ba in an yi alhamdulillah in ba a yi ba sun san hanyoyin da za su bi shugaban kasa ya san cewa kukansu da suka kawo har yanzu ba a yi ba
to daga ƙarshe me muke fatan gani a wannan karan ga sabbin ministoci da shugaba Buhari ya nada
wato wannan karo abinda in Allah ya da za a gani shine aikin da PDP ba ta yi ba ko kuma abinda jama'a suke son PDP ta yi na shekara 16 in Allah ya da a wannan karo za a gani a cikin dan kankanin lokaci domin abubuwa da yawa lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kawo mulki an samu nakasu akan abubuwa wanda ba dama ayyuka yadda mutane suke tunani na farko shine an sami ma'aji ba komai a ciki sannan kuma aka zo aka yi aka riski wan farashin man fetur wanda da ha maza ha mata shugaban kasa Muhammadu Buhari ne yi abin da Allah ya taimake shi aka yi har gwamnati ta zauna sannan kuma bayan wayannan abubuwa biyu aka zo aka riski kasan da makudan basussuka wanda wayannan basussukan ba za su bari kasar ta je ta kara nemo wasu bashin ba saboda an kai wani matakin da ba za ka iya cin wani bashi ba sai ka rage abin da yake hannun kanka to amma a yanzu an samu kyakkyawar fahimta da kuma tunani da kuma an samu damar da za a yi domin abubuwan da aka samu a kasar a yanzu wanda aka karbo daga hannun mahandama da wanda kasar ta danyi tattali a yanzu insha Allah to za a ga ayyuka daga maganar budget da aka yi na 2019 nan daga nan mutane za su fahimci cewa to kasar mun fita daga cikin wani kunci da da muke ciki
to Muhammad Nazir Bashir kenan mai taimaka shugaban Najeriya akan harkokin talabijin to Malam Muhammad mun gode kwarai da gaske
to alhamdulillah na gode Allah ya saka
to Aisha kin gani maganan kasafin kudin nan ba ni so in ji ana fadin miliyan kaza a miliyan
balle kuma trillion
gani nake so in yi kin gani ina so in gani a makarantu in gani a fannin ki a gani nake so na yi
a aikaci a gani shi an yi aiki da shi an yi amfani da shi haka kware da gaske kware da gaske
wannan alƙawari a ce za a yi kaza ana da niyyar yin kaza a'a ya kamata wannan gwamnatin su burge mu mu gani an yi aiki da shi
sosai sosai domin idan aka ce an kasafta kuɗi kaza domin aiki kaza kyanta a aiwatar
gaskiya magana ke
Allah kuma ya sa a yi aika hakan
kuma Allah ya taya riko.
Amin ya rabbi.
To masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown, the engineer mu na yau Mr. Nick tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Mu'azu. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.